الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قار قودي مع الله سبحانه وتعالى بيمنا أذكين ساكي هدوى awannan aikin alkhairi a wannan mahada mai albarka, wato wannan masallaci na Juma'a mai tarihin albarka a wannan rana ta Lahadi 28 ga watan Ramadan shekara 1440 ga Hijira, daidai da 2 ga watan 6 na miladiya shekara ta 2019. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ƙara mana imani, ya mana gafara da jin ƙai, kuma Allah ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken Alƙur'ani mai girma da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala, muna roƙon shi ya yi gafara da rahama da jin ƙai ga malaman sunna a kowane zamani, a kowace nahiya suka rayu ta duniya. Muna roƙon Allah ya ji kan mu'assis na jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna al-Shaykh Isma'il Idris Zakariya da malaminsa, kuma mawallafin wannan littafin da muke karantawa, al-Qadi ko Qadi al-Qudat al-Shaykh Abubakar Mahmud Gumi, tagammadahumullahu bi rahmati, khalifan malan kuma shugaban majalisar malamai na jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna al-Shaykh Muhammad Sani Hayajingir. Muna roƙon Allah ya taimaka mishi, Allah shi masa jagora, Allah ya kare shi tare da dukkan abokan aiki, mataimakan shi na majalisar malamai, shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakan shi, da kuma shugaban agaji da mataimakan shi, da shugabanninmu na jihohi da ƙananan hukumomi har zuwa rassa, da duk masu taimaka ma addinin Allah, Allah ya taimaka musu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah ya ƙara mata zaman lafiya da tsaro, ya kawo mana da damuwa ta Boko Haram da masu satan mutane da rikici tsakanin manoma da makiyaya da sauran dai matsaloli na tattalin arziki. Allah shukuran ya yi muna, Allah ya taimaki shugaban ƙasa, Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya aza shi ga shawari masu kyau, kuma ya ba shi abokan aiki yayi nesa da duk wanda suke miyagu ne daga kusantar shi. A jihar mu ta Kebbi, muna roƙon Allah, Allah ya ƙara mata albarka, ya ƙara mata zaman lafiya da ƙarfin tattalin arziki, ya taimaki jagororinta. Wannan masarauta tamu ta Argungu, muna roƙon Allah ya ƙara mata farjini, ya ƙara mata ɗaukaka, ya taimaka ya jagoranci ga shugabanta kuma da sauran abokanai aiki gaba ɗaya. Allah ya taimake mu. Yau za mu fara karatu daga aya ta 104, haka ne ko? Allah madaukakin sarki da yake cewa kadaja akum basairu min rabbikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. ولما انتهى بذكر دلائل التوحيد بدأك قاري بياني دكما أنبتون دليلان توحيدي والقدرة da dalilaina kudura ubangiji wato ikon Allah wal hikima da hikima wal ilmi da ilmi al ilahiya na ubangiji ila idrakihi wato ta'ala lil absari kuma akai bayani akan cewa ubangiji yana riskuwar magannai wahiya la tudriku amma ita ba ta riskuwar shi ma'ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komi da komi to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ba iya ganin shi wato ba iya riskuwa tai sai dai abinda zai tabbata a cikin aljanna wanda ya aljanna za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin yarda da Allah yarda su Allah ya yarda da su kuma ya rahama tai gare su wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira to wa lafatan nazar sai kuma karkato duban mutane wato ilal basair al batina zuwa ga wasu abubuwa wato na basira ta boye liyan tafi abihan nasu don mutane su amfana da waɗannan abubuwan li idraki ma'ani sifatil ilahiyya domin a fahimci ma'anin sifofin Allah fa qala subhanahu wa ta'ala ayyuhan nabiyyu kullin nas sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce ma mutane kada ja'akum basairu min rabbikum haqiqa haske basira ta zuciya abinda yake haskar tunani ya zo muku daga ubangijinku ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam busa ga halishin manzon Allah tsira da aminta Allah ya tabbata gare shi shi basairu dinnan jam'u basira jam'i ne na basira wa huwa an-nuru shine annuri haske allazi tabsiru bihin nafsu wanda rayuwar dan adam take kallo da shi ayar ruhu wato duba ne amma na ruhi kama annal basara kama yadda shi ko basaru gani na zahiri huwa annuru shine haske allazi tabsiru bihin ayn wanda ija take dibiya take kallo da shi wal maqsud bil basair huna abinda ake nihi da basair nan shine al hujaju hujjoji wal adillatu dalilai wa hiya ayatul qur'ani shine ayoyin qur'ani wanda sun zo muku min rabbikumullah daga ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala al mustahiq lil ibada wanda ya tantance ibadarku wato bautarku lima taqaddama lahu don abinda ya gabata gare shi min sifati na sifofi addala ala qudratihi wanda suke zama dalili akan qudrar Allah wa ilmihi suna nuna yawan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa hikimatihi da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wa wahadatihi da kadaito Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ayoyi da suka gabata musamman ma cikin wannan sura ta al-an'am dama an yi bayani tun daga farko cewa sura ce da take mai da karfi wajen karantarwa zuwa ga tauhidi a san Allah subhanahu wa ta'ala a yi imani a san yinin kiyama ai imani a san manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi na musulunci da Qur'ani to hujjoji sun riga sun gabata faman absara duk wanda ya hanga ya duba wannan basirorin yaddi be su da kyau fa amana ya imani wali nafsi to ya duba yayi tunani don kanshi li anna sawaba ibsarihi lahu domin wannan tunanin da yayi yayi amfani da basira tai shi za a ba lada shi za a sa aljanna wa man amiya wanda ya runta idanun ne ya makabtar da idanun ne fa dalla ya bace ga shiriya ya kidibinta ga hujjoji ya ki fahimta sai ya aiki da su fa alaiha kan shi yawa ai rayuwa tai musiba za ta fada kan rayuwar shi domin shi ya bace shi ka zo a wuta wa ma ana alaikum bi hafiz Allah ya ce ka ce musu ni ban zan mai tsaro gare ku ba ai raqibun mai dako mai tsaro ne a malikun ga ayyukanku wa innama ana nadhirun ni mai gargadi ne kuma nayi gargadi na isar da sakon Allah wa kadhalika nusarriful ayat
wa kadhalika nusarriful ayat wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun
waka zalika kamar yadda mun kai muku bayanin nan da ya gabata nusarriful ayati haka muka yi bayanin ayoyi ga mutane don su lura wani ya kulu wato masu lura su lura masu gane su gane su kuma batacci kafirai a ƙarshe za su ce wani ya kulu su ce darasta ai wanga karatun da kai muna waɗanga ayoyi da hakaranta na Qur'ani ka koyo su ne daga sauran daga wasu malamai malaman bani Isra'ila kenan ba su yarda da cewa Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin Qur'ani a'a ba wahayi an kame ba zuwa ya zauna inda malaman Yahudu ko malaman Nasara ya koyo Qur'ani shi kuma ya zo ya faɗa musu kaga dai shi wanda aka yi wa rabon shankashi sai ya sha duk bayanin da aka yi bai gane ba duk faɗakarwa da aka yi duk gargaɗin da aka yi ba shi gane ba ai me wazan katalta ai katabtal kutubal madi madina ka koyo ne wannan abin daga littafan da sunka gabata waje ita bi hada min ha wa qur'a bi wazan katalta darasta ai zakarta ahlul kitabi kai muzakara da ahlul kitabi wa fi qira'atin ya zo cikin wata qira'a darasat bidun alifin darasat wa sukun ta'i ai qadimat wa afat yushiruna ila annaha min ahadith al-awwalina wa gaba sara ta uku kun ga darasta ma'ana tai daban darasta ma'ana tai daban darasat shi ma ma'ana tai daban shi darasat ai wanga labari tsohon labari na haka karanta muna tatsuniya ta wada ta tsufa an gama da wannan labarin don haka da mu je ko kuma in ka kare mu je gaba mi an na gaba to kaga wannan kololo isgili ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ahadisu wato ahadisul awwalina ko asadirul awwalina yake karanta musu Allah ya sauka Allah ya shirye da mu wali nubayyinahu linnas ko don mu yi bayanin qur'ani ga mutane amma mutane masu ganewa masu ilimi la annahumul ladzina ya'rifuna qimatahu domin su sun san darajar qur'ani duk da cewa Qur'ani ana bayanin shi ga mutanen duniya gaba ɗaya amma waɗanda suke amfani da shi su ne masu wanda suka san Allah wanda suke musulmi waɗanda Allah ya shirya da su Allah ka amfanar da mu da Qur'ani ittabi ma yuha ilayhi
ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على المصابرة أنك أمرت النبي صلى الله عليه وسلم تجبا يدوجي أكا هنكولي يكالا هنكولي الله مدوكي نصركي اتبع ما أوهي إليك كبي أبين نند أكا يوها ينشي غريك من ربك دقا أبنجي جنكشين قرآني كبي قرآني تداجي لا إله إلا هو ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi wannan ne ya sauka maka da Qur'ani wa a'rid 'anil mushrikeen ka kauda kai daga mushrikai kada ka damu da su fala ta'tadda bihim wa bi abadihim kada ka damu da su kada ka damu da bannar da suke yi ai dum alama anta alaihi wato ka doge ka dawama akan abin nan da kake busa gare shi min ash-shara'i na shari'o'in da Allah ya sauka maka wal ahkami da hukunce hukunce allati umdatu hat tawhid wadanda abinda yake mushikin su madogaran su shine tauhidi addinin musulunci gaba daya harsashin shi wanda aka azagina tai bisa gare shi shine tauhidi ginshiki ne da ya tsaya bisa gare shi shine qur'ani shine tauhidi saboda haka dole ne ko ne musulmi ya karanci tauhidi ya san tauhidi ya san Allah subhanahu wata'ala ya san Allah ya bambanta da bayi ne ya san matsayin manzanni ya san kuma cewa akwai littafai da Allah ya saukar cikin jerinsu akwai Qur'ani, sannan ya san bayan duwaggar rayuwa ta duniya akwai makoma, akwai lahira. Kuma muna neman lahira ne a zamanmu na duniya. A duniya mazara'atu lil akhira, ita duniya gona ta inda ake noma don a girbi lahira. Kuma a ƙarshe za mu so mu shiga aljanna, kuma wanda bai shiga aljanna ba wuta yayi. Wannan shine tsantsan tauhidi, abinda addinin musulunci ya dogara akan shi. Za ku sami wanda bai da tauhidi, to zai zam ba kai ne ba, ko kan bai iya amfanin kai ne, kuma matsala ce, wani virus ne cikin al'umma. Saboda tunda bai san Allah ba, bai tunanin komai, bai tunanin shari'a Allah, bai tunanin makoma ta ce duk abin da ana mai sakayya, in ya ci hakkin mutane ana amsa musu hakkinsu, da dai sauran abubuwan da ya kamata na tauhidi. Allah ya ganar da mu. To walau sha Allahu ma asharaf, ka karanta ko? Walau sha Allahu, da Allah ya ga dama, inda Allah ya so, sai kowa ya zama mai tauhidi, kowa musulmi wanda ya san Allah. Don haka da mushrikai ba su yi shirka ba. Wa ma ja'alnaka alaihim hafiza, ba mu sanya ka mai tsaro gare su ba. Ai raqiban fatujazihim bi amalihim, balle ka sakan ka musu da ayyukansu, a'a mu za mu sakan ka, mu za mu hisabi. Wa ma anta alaihim bi wakil, kuma kai baka zama wakili gare su ba. Ai min jahatihim taqumu bi umuri, wanda zaka tsaya akan gyaran al'amuran su, wato dabbara masalihahum, ka kyautata ka gyara maslahohinsu, fatatlabu minna hidayatahum, ka nemo musu shari'a daga gare mu, a'a kai ba wakilin su haka ba. Wa alaihim lil mawdi'aini muta'alliqun bima ba'dahu, wadima ihtimamu aure ayatul fawasili aifa al'amru bayadina, ma'ana dai al'amari gare mu yake, la tasarrabu fihi ma nasha'u, muna tasarrufi mu jujjuya cikin al'amari wanda mun kaso, wanda muka so shiryar da shi sai mu shiryar da shi, wanda muka kaddari bata gare shi kuma sai ya bace. Wa inna ma alaikal balagu, kai abinda abu sa gare ka kawai ka iyar da sakon mu, wattabshiru kai bishara, wal inzari kai gargadi. Wannan shine aikin manzo. Wa ma ala rasuli illa al balagul mubin, duk manzanni gaba ɗaya da masu wa'azi aikin su kawai su faɗi, ba su iya tilasta mutane cewa sai sun bi abinda suka karanta ko suka yi wa'azi akan shi. Kuma ba a tambayan manzanni don mi da wane ya ɓace, don mi da wane bai gane ba. To ba a tambayi manzo ba, ana tambayan mai wa'azi? Ba a tambayan masu wa'azi don mi da mutane ba su gane ba, don mi da ba su shirye ba. Wannan ga Allah yake. Sannan a cikin irin waɗannan ayoyi cewa ya hadi man ya sha wa ya dalli man ya sha, walau sha Allah lama asharaku, ko walau sha Allah lahadan nasa jami'a, wasu sun kasa gane wannan karatu sai suka ɓace. An samu ya mu'tazilawa, an samu murji'a, an samu jabariya, duka waɗannan sun ɓace. Don akwai waɗannan ganin wai mutum bai lalahi in bai gane ba, tunda Allah shi ga shirye suwa. To akwai mashi'a Ubangiji, sannan akwai ikhtiyari, zaɓi da Allah ya sa ma ɗan Adam, cewa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Kaga ashe Allah ya ba ɗan Adam damar shi zaɓi abinda alheri ga kai ne, in kuma ya zaɓa ma kai ne mugunta shi ya zaɓa, sai daidai da abin ya daidai da Allah ya nuna. Wasu kuma akwai wanda suke ganin cewa ashe tunda ɗan Adam wato yana tafiya ne bisa ga mashi'a ta Allah, to ko da mutum ya ɓace kada a yi mai azaba, a kai shi aljanna. Kaga wannan jabaranci kenan, jabaranci kenan. To saboda haka fahimtar malaman sunna, ba wanda zai shirye sai Allah ya nuha, ba wanda zai ɓace sai Allah ya nuha, amma kuma Allah ya ba ɗan Adam zaɓi. Wahadainahu najdaini, wahadainahu sabila imma shakir wa imma kafura. To wannan shine fahimta ahlu sunna. Allah ya ganar da mu. Wala tasubbu allazina yad'una,
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
ثم خاطب تعالى المؤمنين في الله يما كان هذا مؤمنين بأن لا يعملوا شيئا يسيء إلى عقيدتهم فأكد مسلمين سأيكة وانا أيكي وانا زيمون ناما أكيد ستة مسلمين تيزان كمان سنتم تنشى الدين نسو Allah madaukakin sarki yace wala tasubbul ladina yad'una ku muslimi kada ku zage allolin kafirai wanda suke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba ayil asnam wato kun ga gumki bai da daraja ko gumki bai da kima kuma gumki abokin adawan muslimi ne to amma kuma sai Allah yace kada a zage gumaka kada a zage gumaka me yasa domin su masu goma kai an ka zaki goma za su yi fushi sai su zagi Allah sai ba Allah kuka bauta ma shi ko sai su zagi Allah kaga sai yanzu su musulmi kamar su sun ka zagi Allah su sun ka jama ko saboda su wadancan jahilai na Allah nasu na hada na musulmi amma sun bamba musulmi in musulmi suka zagi goma kan su zagi Allah to Allah yace fa yasubbullaha sai su zagi Allah adawan dan ta'addanci da zalunci bi gaira ilimin saboda jahilci da rashin ilimi ban san Allah ba kazalika kamar haka ai kama zayyana li haula imamum alaihi kamar yadda muka kawata mu waɗannan kafirai abinda suke busa gare shi zayyana li kulli ummatin amalan haka muka kawata mu kowace al'umma aikin su min alkhairi na alkhairi in kaga mutane suna aikata alkhairi Allah ya kawata musu shi wa sharri in kaga suna sharri to shaytan ya kawata musu sai shedan ya bamma ai Allah ya bamma shedan wannan aiki sai ya juyar da wayannan mutane domin me shedan ya samu aikin yi sannan wuta ita ma ta samu na ta rabo fa atahu thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makomarsu tana ga Allah fil akhirah al akhirah kowa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbihum bima kanu ya'malun sai Allah ya ba mutane labari da mutanen kirki da mutanen banza kowa sai an hada mai aikin da yayi fa ijazihim bi sai Allah ya saka musu da shi wa aqsamu billahi
jahda aymanihim وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمُ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ
to wannan aya wato cewa kada a zagi gumakan da suke bauta ma to haka nan kamar misali tsakanin musulmi da kiristoci kada musulmi su taba wurin ibadan kiristoci domin su ma suna iya taba masallaci ko kuma an ka zagi addinin su na kiristanci suna iya zagin addinin musulunci saboda ita aqida abinda mutum ya yarda da shi da addinin da yake yi ko bai da kyau to ya yana tsananin so ne kuma yana ya bada jini ne yana ya bada rai ne da dukiya ta saboda shi an ce lokacin da Abraha sarkin Habasha sarkin Yaman ya ta gina Kaaba can Yaman ya ce ba sai an taimaka wurin haji da dawahi ta wajen zamanin jahiliya sai mutanen Makka sun ka tai can wajen fatauci sai wani ya ce dan ya walakanta wannan ɗakin da ya gina ya ce yanzu wanga ɗaki aka tashi an matsayin Kaaba shiririta tambaɗar banza sai ya kashi ya tsohuwar shashafa dutse ya mai henti da yawa wannan masallacin na sarki Abraha ya shashafa mai kashi shi ko sai da ya bincika an kace wani mutumin Makka na yawan na yake ya ce wallahi shi ko sai ya rushe Kaaba shi yasa ya shiryo giwaye da rundunar giwaye ya ce a ta yi a rusa ɗakin na Kaaba amma dai Allah ya kare Kaaba da martabarta wanda yake ba a samu damar rusa wannan ɗakin ba saboda haka in mutum ya gina ɗan wurin ibada ta ko tsahi na ya kai to in dai ba ƙarfin hukuma da ba in dai matsayin ka na kana jin zahir abin da yake kyale shi da abin ne ka rusa dan in ka rusa wata bannata ka jawo to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa aqsamu billahi kafirai sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim iyaka kokarin su ga rantsuwa wato rantsuwa iyakar rantsuwa suka ce la in ja'ahum ayatun wallahi in wata aya ta zo musu mu'jiza annabi daga cikin abin da sun ka nemi annabi ya zo da shi la yu'minunna biha za su ba da gaskiya da ita za su yi imani kul ka ce musu innamal ayatu indallahi ka gaya musu ai mu'jizoji da ayoyi wurin Allah suke yunziluha kama yasha Allah yana saukar da su wanda ya so wa innama ana nazirun ni mai gargadi ne don haka ayoyin da suke cewa a saukar kaman kamar ko a maida duwatsun Makka su koma zinariya ko Makka ta koma wasu rahuka hadama ana shuke-shuke to wannan duka Allah ke adda iko wannan in ya ga dama yana yin haka ne in kuma bai ga dama ba sai ya bari wa ma yushirukum amma me ya sanar da ku ai ba ku sani ba annaha idza ja'at la yu'minu yana yi ayoyin su zo ba su imani ba lima sabaka fi ilmi llahi don abin da ya riga ya cikin ilimin ubangiji wato cewa in an ka saukar da wayannan ayoyin da suke nema kamar misali an ka mai da duwatsun Makka da suka ko ba zinariya diba daya kai yana yi su ce ba su imani ba kuma in ba su imani ba ta su ta kare kaga ba su cin zinariyan nan ko kaga zinariya an ka zinariya amma sun mutu ina fa'ida ko kuma an mai da Makka an kawar da duwatsu nan ta koma fadama rahuka da ruwa tana shuke-shuke ba su imani ba an halakar da su sun yi amfani da wannan fadamar ba ta amfane su ba to saboda haka shi yasa Allah bai saukar da wannan ayoyin ba don tausasawa gare su
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
ونقلب أفئدتهم الله يتموك يجزويا zukatan su ainu hawiluha muna juya su anil haqqi daga gaskiya fala yafhamunahu ba su fahimtar gaskiya li'annahum taraku tariqal fahmi domin su sun ka bar hanyar fahimta ba su bi hanyar fahimta ba wa absara sannan muna jujjuya maganan su anhu fala yusiruna ko sun duba ba su ganin gaskiya fala yu'minuna don haka ba su imani kama lam yu'minu bihi kama yadda su ba su imani da qur'ani ba ay bima unzila min al-ayati awwala marra tun shudin harko don haka tun karin harko an bar kyawo tun ranar haihuwa an saukar da qur'ani sun kareta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da qur'ani ba su yadda da shi ba ya zo da manzanci ba su yadda da shi ba don haka koda an saukar da wasu ayoyi na mu'jizoji ba su yadda da su don haka halaka ɗaya za su ƙara yi wannan zarhum sai mu bar su fi dugayani a cikin bata su ya amahun suna demuwa to muna kai 15 adadi daidai wanda ko mu tsaya 10 to walau an walau anana nazzalna ilayhim almalaika
walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alayhim kulla shay' وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون
ina kalida sha da ko da to duk abinda mu ha karanta in za a tashi a tafukan hizir duk abinda mu ha karanta in za a tashi Sora minti na.
Lana wishi wata ana da wuce. Sama kwani
mai. Walau annana nazzalna ilayhim almalaikata. Da mun saukar da mala'iku ga kafirai mutanen Makka da ire-iren su. Wakan lama humul mauta sannan mala'iku sun kai amina matattu sun kai magana da su ma'ana mala'iku su sabko su yi magana da Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam mun ka Allah ya aiko shi manzon Allah ne ya ba da shaida mala'iku su ba da shaida sannan sun ce in annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya na kakan su wani misali Qusayyu ko Galibu ko kuma wato abin nan Hashim da sauransu to a tashehu su yi magana in sun kai magana game da Annabi Muhammad sun yarda to Allah ya ce komai yin haka aka samu shaidan mala'iku matattu ma sun ka ta sun ka ba da shaida wa hasharna alaihim kullu shay'in mun ka tattaro musu duk abin da aka tattaro a kubulan jamu kabilan ay faujan faujan jama'a jama'a bangare bangare wa kuri abi kasarin kibalan wa batal mai ay mu'ayinatan mu mutara musu abubuwa ga suna ganin su da ido fa shahidam shaida ga gaskiyarka to ma kanu lil mu'minun ba su kasance suna yin imani ba illa an insha Allah sai Allah ya so duk wata aya da suka gani duk wata mu'jiza suka gani ba dole na su imani ba sai Allah ya nahi imani gare su wanda addar ban imani shine zai imani walakin akasarahum yajhaluna sai dai mai yawan su ba san haka ba sun jahilci cewa shari'a da imani duk daga Allah yake fitowa ba mutsaya ne alhamdulillah da wannan za mu tsaya a wannan karatu na bana muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta Allah ya ba mu lada baki daya kuma Allah ya amfana da mu ya ba mu ikon aiki ne assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Dr. Muhammad Abubakar Wali ya yi tafsiri Allah ya saka da alkhairi tare da alaran mansa Alhaji Abubakar Abubakar wanda ya ja mishi alqur'ani a wannan masallaci na juma'a na fadar mai martaba sarkin kabin argungu Alhaji Ismail Muhammad Mera muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malan da alkhairin sa da shi da alaran mansa da sauran jama'ar musulmi baki daya haka muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki kuma muna ƙara godiya ga mai martaba sarkin kabin argungu da ya gudanar da ya dauki nauyin gudanar da wannan aikin na tafsirin alqur'ani a wannan masallacin sannan muna ƙara godiya ga waɗanda suka dauki nauyin sanya wannan tafsirin alqur'ani a cikin gidan talabijin kamar shi Alhaji Dankana Alhaji Zubair Dankanawa da sarkin yamma muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairin sa sauran jama'ar da suka yi tururuwa domin zuwa sauraron wannan karatun muna roƙon Allah ya sanya a yi hirar wannan aikin a cikin gidan Jannatul Firdaus nan muka zo ƙarshen karatun wannan tafsiri na watan azumin Ramadana na wannan shekara sai kuma idan Allah ya sa muna da rai da lafiya baɗi za a dawo a ci gaba a inda aka ajiye da yake akwai jawabai da aka ce za a yi musamman akwai jawabin shugaban kwamitin tafsir idan yana kusa sai ya zo shi jawabin godiya ko kuma jawabi na shugaba Malam Mutari Abdullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارك ومنا قديا الله سبحانه وتعالى سكن قدرا وسد إيا وسا وقدر من فارا وانا تفسير وانا فادا من مرتبة سركين كبين أرغنغ سكن وانا مسلاتي وان ديكي يوغا شهاء كيران الرسي وما cikin yarda Allah da kaddartawa sa wannan rana ta 28 ga wannan wata na Ramadan saboda haka muna godiya ga Allah da ya kawo rayuwarmu har zuwa wannan karshe kusan na Ramadan muna godiya na biyu zuwa ga mai martaba sarkin kabi Alhaji Ismaila Muhammad Mera irin dawainiya da godiya da kokari da hidima da yake wa alqur'ani da kuma makaranta alqur'ani din nan da masu fassara shi da duk wani wanda ke hidima game da addini mai martaba Allah ya himo yabawa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya raya gidanka Allah ya ƙara ma rayuwa albarka kuma Allah ya wa asalinka gafara da yake sakatare ya fara magana akan waɗanda suke taimaka doka yaɗa wannan karatu da kuma su masu wannan aiki musamman yan wata yan social media da masu doka na gidan talabijin musamman irin zaga duk sanda aka kare da kuma na gehen kungiya wanda kana gani suna yada cikin Facebook ko yaushe ko ina haka Najeriya kana ganin wannan abin yana gudana muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kara mura rayuwarsu albarka ba sai na yi wani dogon jawabi ba amma yadda aka saba ko yanzu nan mai martaba yana shigowa abin da ya saba taimaka ma wannan kwamiti na tafsir da kuma su kansu maluma ya ba da 200,000 Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da maficin alkhairi muna roƙo yadda muke godiya kuma dukkan wani malamin da aka kawo a ƙasa yana himma godewa yana ganin yana farin ciki muna ƙara samun daraja ko ina aka gane mu wallahi akan wannan abubuwan da mai martaba yake yi suna nan nan da mu kuma suna mutunta mu mai martaba wannan daraja ba ta kaɗai ce ba ta al'umma kace Allah ya ƙara maka haƙuri da jama'arka kuma Allah ya ƙara hore maka talakawanka Allah ya ƙara ciyar da kai gaba ko cikin sarakuna ire-irenka muna roƙo Allah ya ƙara ɗaukaka darajarka kuma yadda gaba ta gama lafiya cikin nasara muna fatan Allah ya ƙara mana rayuwarka albarka kuma Allah ya ƙara kare ka muna godiya ga dukkan wanda ya sa hannu ne ga wannan aiki da yake can wancan tasha ta tafsir an yi bayani abubuwan duk wanda ya taimaka an karanta cewa wani ya bada kaza wani ya bada kaza muna godiya gare su Allah ya biya su Allah shi himu yaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da yake naman sai kuma musamman wanda ya gabatar da tafsiri Dr. Muhammad Abubakar Wali da kuma Alaramma Abubakar Abubakar wanda tsawon wannan wata su ne suke dauki daure wannan karatu Allah ka saka musu da almahishin alhairinka Allah ka sa zuriyarsu su gare su akan wannan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yaro
an saurari shugaban committee tafsir na Argungu local government kuma na'ibi na wannan masallacin na Hamsu Salawat wato Malam Mutari Abdullahi sai mai jawabi na gaba shine jawabin Dr. Muhammad Abubakar Wali wanda ya gabatar da wannan tafsir akramakallahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا قا الله سبحانه وتعالى وان ديمون أزكين غني وان مريتنا 28 قوات رمضان نشيكالة دبوت ايا داري حدود 40 واتو قا هجرة وان ديدي دبيو قوات شدة شيكالة دبوديو دشاكرة wanda alhamdulillah yau ne za mu rufe karatu wato tafsiri a wannan wuri kamar yadda aka saba wato wannan masallaci na juma'a wanda yake harabar majalisa mai martaba sarkin Kabin Argungu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya albarkaci rayukan mu ya karbi kyawun ayyukan mu ya sa mu cikin waɗanda aka ɗewata a cikin wannan wata mai alfarma kuma muna roƙon Allah shiga horta ma marigayen mu marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya bayan godiya ga Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ina jaddada kalmar godiya kamar da shugaban committee tafsiri ya ambata ga irin goyon baya da tallafawa da wannan masarauta take yi ta Kabin Argungu ƙarƙashin jagorancin shi mai martaba sarkin Kabi mu ne musu godiya da ba da dama a karantar da alkur'ani a wannan wuri kuma muna godiya akan sauran ɗawainiya da suke mana ta hanyar wato hanyoyi daban-daban wanda yake babu shakka dukan ku mahalarta kun san irin ɗawainiya da mai martaba yake yi muna roƙon Allah ya saka da alkhairi kuma Allah shi kare mai martaba ya ƙara mai kurjini ya ƙara mai kariya kuma ya ƙara ɗaukaka wannan masarauta din alhamdulillah mun yi karatu a cikin wannan wata daga aya ta 170 ta suratul nisa wato har muka shigo suratul ma'ida muka shigo suratul an'am gashi ita ma mun kawo aya ta 111 muna roƙon wannan karatu da aka yi Allah ya sa ya amfane mu ya zan sanadiyar tsira gare mu ya zan hujja gare mu ba hujja akan mu ba an karanta abubuwa da yawa ina fatan masu sauraro mu je mu ci gaba da tunanin waɗannan darussan domin mu sa su cikin aiki ya Allah ya taimake mu kuma fata muka yi Allah shi ba mu lafiya kuma ya tsawaita rayuwarmu ya sake nuna muna wannan lokaci mai albarka domin ɗorawa wanda yake ɗan adam bai gushewa cikin guri da fata wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta ma sahabbai yadda rayuwa take da kuma yadda guri yake ga rayuwa ya zana musu wata akwati mun ce akwati shine zanen da kuke ce masu kwaya ko guyoyi guda hudu to wannan guyoyin guda hudu na rubutu sai aka yi wani zane tsakiya ya shiga cikin akwatin tun daga wajen akwatin har ya shiga har ya wuce can karshe tokare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa habbai kun ga wagga akwatin rayuwa annan wanga zanen da ya shiga cike ya ratsa har ya wuce shine guri kun ga guri kenan ya wuce rayuwa don haka dan adam bai gusha yana guri har ya mutu ya bar sauran guri wannan haka yake to amma dai in mutum zai yi guri ya yi gurin alkhairi Allah ka taimake mu a kamin ruhe wannan jawabi ina son in dan yi wato tunatarwa dan jan hankali kaɗan gare ni da kuma al'umma gaba ɗaya kira nake yi ga al'ummanmu baki ɗaya al'umman musulmi na kusa da na nesa wanda duk sautin nan yake kaima cewa mu ƙara haɗa kai da juna mu ciyar da al'ummanmu gaba mu ciyar da addininmu gaba mu ƙaunaci juna mu nisanci hasada da ƙiƙe juna hasada ba ta kai mutum ko ina mai hasada yana azabtar da kanshi ne yana ƙone kanshi ne yana wahal da kai ne domin me abinda ake cewa hasada mutum ya ga wani alheri ga wani dan uwa ne amma abin ya damar da shi yana gurin wannan abin ya gushi ko ya lalace ko dai su zan dai da shi da wancan wato shi ba ya da wancan bai kowa zero kowa ya tashi zero to idan mutum na yin wannan kamar yana kalubalanta ubangiji ne Allah don me da kawawa ne daukaka kaza don me da kabbawa ne kaza don me da kayowa ne kaza kaga yana fada da Allah kenan yana iyawa bai iyawa to sannan yan uwa musulmi arzikin da Allah ya yi mana na jama'a da zuriya a ci gaba da tarbiyyar su ana jawo hankulan su ana lura da su ana aza su ga hanya domin me domin su shirya su zan al'amfani da su zan jari ga wannan al'umma musamman ma diya da talakawa da Allah ya ba shi wa gabanni kun ga yawan jama'an nan da aka gare mu da yawan zuriya ni'ima ce amma in ba a yi anniya ba in ba a yi tarbiyya ba a yi fadakarwa ba sai ni'iman nan ta juya ta koma musiba wasu su zan boko haram su bi boko haram wasu su bi masu kidnapping wasu su bi ba abin nan banga siyasa sai al'amari ya lalace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da jama'an mu ya yi albarka ga wa'annan matasa namu sannan ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi ina kira zuwa ga malamai malamai akwai buƙatar su ci gaba da addu'a ga shuwagabanni su ci gaba da addu'a ga wannan ƙasa tamu Allah ya tsare ta ya ƙara mata albarka su kuma shuwagabanni Allah ya musu wato jagora su domin wannan jirgin ya jirgin fito ya kai waje kada wanda ya yi mugunyar addu'a ga shuwagabanni domin idan shugabin nan shugaba ya lalace ko kuma ya dambale matsalar tana komawa ga al'umma ne kamar wanda yake tuke da jirgin ruwa ne an kace kada Allah ya bashi nasara ya kai jirgi waje to in jirgin nan ya nutse duk fasinin da a ciki halaka za su yi to amma kuma ba addu'a ɗaya malamai za su yi ga shuwagabanni ba dole sai sun yi nasiha ga shuwagabanni su faɗa musu gaskiya kuma kada almajiri ko malami ya kasa faɗin gaskiya don tsoron abin da zai same shi ko don tsoron abin da yake samu ya kuce in yayi haka bai bada amana ilimi ba domin Allah ya alƙawari da malamai cewa la tubayyinunna hulin nasi wala takatumuna ku bayyana da gaskiya kada ku ɓoye ta anan akwai misalai gare mu ga magabata malaman kirki wato wani malami da aka yi a tarihi wanda duk wanda yake karantawa ya san Imam Al-Hasan Al-Basri ana ce mai Abu Sa'id wannan malami misali ne ga malamai darasi ne na doka ga malamai yayi zamani da Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi kowa ke karatun tarihin musulunci ya san wane ne Hajjaj domin mutum ne wanda yake lalle ba dadi ruwan zahina ko ina babu inda yake da dadi ba ga malamai, ba ga almajirai, ba ga talakawa, ba ga masu kuɗi, ko ina aka taba zahi ne. Ya zubar da jinin mutane da yawa, wasu ya kai su kurkuku. Malamai ba a yake da waɗanda ya kashe. Amma wata rana Hajjaj ibn Yusuf din nan ya gina gida na alfarma, gida na jin daɗin duniya, wanda yake babu iri ne. Ya gina sai ya bukin buɗe wannan gidan, ya gayyaci jama'a suka zo, aka halarta. To dama Imam Hassan al-Basri yana son ya samu damar da zai yi nasiha gare shi. Ya karbi wannan gayyata, aka zo wajen buɗe gida. To nan na ya samu dama yawa mutane wa'azi cewa wanga gidan da kuka gani ba komai bane. Kada ku rudu da gidan duniya. Shi ma sarki ko kuma gwamna wanda yake gwamnan abin nan Basra ne, kasan abin nan Iraki. Yace kada mutane su rudu da wannan gidan. Su himmantu da neman lahira da gina gidansu na lahira, su nemi aljanna ga Allah. Yace wannan gida bai wuce gidan na Fir'auna yayi ba. Fir'auna ya gina gida, ya gina, ya ɗaukaka kai ne, ya yi ɗagawa cikin ƙasa, ƙarshe Allah ya ruguza gidan da yayi, ya ruguza daula ta, ya ruguza girma ne, ya koma ƙarƙantacce. Saboda haka kai ma Hajjaju, gwamna Hajjaju, to ka mai da hankali. In ba kai annaya ba, wanda Fir'auna ya yi muguyan makoma kai ma kana yin hakan. Yayi bayani, yayi bayani, yayi bayani. A ƙarshe aka ƙare, aka waƙe daga buki. Gari ya waye da Hajjaju ya zo majalisa ta yi. Sai ya yi Allah wadda da tun mataimaka ne da 'yan majalisa ta yi da 'yan sanda ne da sojoji ne, ya ce Allah wadda kuma tsorata. Ya wani malami bawa, bawan mutanen Basara, bawa wanda yake ɗan mayawa ne, shi zo shi gaya mana ba daɗi ba wanda ya ce komi. Ya ce to wallahi ku tun da matsorata kuke, ni zan shayar da ku jini ne, zan zubar da jini ne yau. Ya ce ina 'yan sanda, a tai a kamo Malam Hassan. Yan sanda suka tahi suka zo da malam nan majalisa. Kahin ya zo an kawo takobi, dama in za a sare kan mutum sai an kawo takobi, sannan akwai shinhiɗa wadda aka ajiye ta fata. In anka ajiye mutum, jini ba zai bartsu ko ina ba, sai ya tsaya kusa wannan shinhiɗar. Aka zo da malam yana shigowa, mutane suna tausasawa, suna tausasawa, kai yau babban malamin nan lahira zai kwana. Allah ya jikan malam, Allah ya gafara ga malam, domin tunda dai Hajjaju ya shata cewa sai ya kashe shi, to ba abin da zai hana ya cika wannan burin nashi. Ba karamin aiki ne bane. Malam na shigowa tun wada Hajjaju, gwamna Hajjaju ya tsinkai shi tahe, sai ce marhaban bi a basa idin. Hahuna hahuna, tahonan tahonan, buza shi hidar da yake, sai yana gurgusa ya ce malam ya zo ya zauna nan. Malam ya zo ya zauna. Marmakon magana a kashe shi, ina askarawa masu kashewa masu sare kai, ku karɓa ga hannun ku sare. Sai ya ce malami a hukuncin kaza, ya cigaba tambaya yana cewa menene hukuncin kaza, yi mana bayani akan kaza. Malam ya cigaba da mai bayani, yana bayani, mutane suna saurare, suna ce yau mun ga ikon Allah, yau mun ga ikon Allah. Ƙarshe Hajjaju ya ce ya Abbas Ido, anta ra'isul ulama. Ya Hajja, ya kai malam Abbas Ido, kai a sarkin malamai, kai a sarkin malamai. Har ya ɗauko turare, turaruwa masu ƙamshi, yana shashawa mai ga geme ne, yana shashawa mai ga tuwahi ne. Aka zauna, aka tashi, aka ƙare lafiya, ya yi bankwana da malam, ya ce malam muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ilimi, Allah ya ƙara ilimi. Bayan malam ya fita, akwai Hajjab, kamar wanda ake cewa jami'in tsaro, babban jami'in tsaro na gwamna Hajjaj, sai ya hita ya bi malam ya yi mai rakiya. Ya ce malam, don Allah ina son ka faɗa mini, da ka shigo na aka mabba bakinka na motsi, wai mina na kake faɗi, kuma ina faɗa maka kamin ka gaya mini, wallahi Hajjaju abin ga tambayoyin ga da yawa ba don sai ya kira ka ba, ya kira ka na dan a kashe ka, takobi na an shirya, komi an shirya dan a sare ma kai. Amma sai gashi Allah ya juyar da abin, faɗa min akwai na ga akwai wani abu da ka halka labanka suna boya, suna motsawa, mi kace? Yace abin da nace, nayi dora addu'a, abin da nake cewa na rinka cewa ya waliya ni'imati wa malazi inda kurbati, ije alni kimatahu alayya bardan wa salaman, kama ji altan na rabar da masalaman ala ibrahima yace baki abin da na faɗi kenan sai yace babu shakka lalle Allah ko ya karbi addu'a Allah ya karbi addu'ar wali to kun gani wato ma'ana addu'a yace ya wali ya ni'imati ya kai Allah majibincin ni'ima ta wanda shi kai min ni'ima ya ayi mini duk ni'ima da gare shi kuka fitowa wa maladi inda kurbati ya wanda nake hokawa gare shi nake kamun kafa gare nake koma inda mai tsaro gare lokacin nake cikin damuwa da bakin ciki idi alniqimatahu alayya bardan azaba gada zai min kashe ni da zai Allah ka sa wa ga azabar ta zan sanyi gare ni ta zan aminci kamar yadda kasan yahuta ta zan salama da sanyi ga annabi ibrahim lokacin da namaruzu da sauran mutane suka jefa shi wuta to kun ga wato tsoron abinda zai samu malami ba zai hana shi ya faɗi gaskiya ba balle tsoron abinda zai samu ya kufce masa saboda haka ina fatan malamai su rinka faɗakarwa ga shugabanni su rinka faɗin gaskiya domin a gudu tare a tsirtare dama alƙawari na Allah ya yi da malamai cewa su faɗi gaskiya sannan bayan haka ina kira zuwa ga shugabanninmu Allah ya ƙara musu taimako mu ne musu addu'a dare da rana ko a boye ko a halarce wajen taruka Allah ya kaddare nauyin da Allah ya dora musu na amana din nan domin jagorancin jama'a amana ce to Allah ya ba su ikon tsare wannan amana kuma dama amana abin tambaya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in an kai tsayin kiyama in za a hau siradi za a sa zumunta da amana su tsaya busa siradi duk wanda ya karya zumunta ya ki sadar da zumunta da wanda ya ki tsare amana cewa a kama shi kuma ya kama shi bai tsallake saradi wanda bai tsallake saradi ba sai ina sai wuta rabbi sallallahu Allah ka samu tsira tare Allah ka tsira da mu tare gaskiya matsalolin da ake fama da su a cikin wannan al'umma na tsaro da sace-sace wajibi ne kowa ya sa hannunsa a ba gwamnati goyon baya a ba shugabanni goyon baya domin a ga mun tsira daga wannan matsala mun hita cikin wannan dabaibiya da ake ciki kuma abu ne wanda muka sani cewa su shugabanni wajibi ne akan su su tsare ma al'umma addinin su su tsare ma al'umma jinin su su tsare ma al'umma mutuncin su su tsare ma al'umma wato dukiyarsu idan suka yi haka insha Allahu sun tsare wannan amana abinda suka yi suka ya kace kokarin suka kasa kuma Allah ya sani Allah zai musu rangwame ina iya tunawa zamanin sayyidina Umar bin al-Khattab sayyidina Umar marokon ya sa sojoji da yan sanda ko civil defense ko yan banga su yi zagaye cikin dare wallahi shi ga hita da kai ne suna zagaye yana hana mu idanu ne barci ya duba nan ya duba nan ya duba nan har ma aka ce wata rana ya je wani wuri inda ake hayaniya mashaya ce inda aka shan giya har ya tsallaka katanga da kai ne ya shiga wurin har ma wani ya ce mai sayyidina Umar abin ga da kai kana da hujjar yin haka mun kewaye mun boye wani wuri muna jin kunya Allah muna jin kunya ka shigo ka ga abin da muka yi sayyidina Umar ya ce to lalle ban yi daidai ba amma kuma ku ba abin da muka yi amma dai ban yi daidai ba to saboda haka sayyidina Umar yana zagaya da kai ne wata rana har ma ya je wani wuri ya iske wani gida wata mace da ƴan marayu ta aza tukunya ga dare yayi ƴan yara sun yi kwana amma tukunya ba a sauke ba yace wanga irin girki da ba a ƙariya me yasa ba a sauke ta haka nan tace ai bawan Allah wannan tukunya ruwa ɗaya a ciki babu komai ciki dama dubaru na ne dodon bango ne nayi domin yaran nan in ce musu gaya nan muna sanwa mun aza tukunya wato a yi abinci domin su samu su yi kwana domin suna jin baƙar yunwa to yanzu sun yi kwana domin ɗan huta da kukansu amma tukunya babu komi ba abinda ko sakko-sakko ko tsabar da za a yin sakko-sakko babu ko maye-maye babu abin yi gidan nan balle tuwo da miya sai ta ce ga munin sayyidina amirul mu'minin Umar bai san halin da muke ciki ba ya ki mana komi muna jin yunwa mu da 'ya'yanmu sai ya ce bayan Allah bari in je in dawo yatte sito na baitul mali shi ya dauko buhu da kai ne na alkama na garin alkama ya dauko da kai ne bai ma da hadimawa yara ne suna ta kawo mu daukan maka yatte a ba ku aka tambaya ba lahira ni aka tambaya ku bari in dauka da kai ne ku diwa matsayin aminul mu'minin sarkin musulmi na duniya gaba dai ya dauko jaka ga kai ne ya zo ya sauke akwai mai da sauran kayan miya ya aza wuta da kai ne ya aza girki da kai ne sai da abinci yanna ne ya sauke ya kulhe musu da kai ne yare an ka tace suka ci abinci wannan uwar tace abinci suka ci suka koshi uwar tace kai Allah ya saka ma da alkhairi kahi muna amirul mu'minin Umar kahi muna amirul mu'minin Umar yayi ban kwana da ita ce gobe in gari ya waye ki tai tan majalisar sarkin musulmi Umar ki tambaya ki ce kina son ki ga Umar yayi ban kwana da su ya tafi ya ci gaba da aikin sa gari ya waye wannan matar ta zo majalisa tace tana son ta ga sarkin musulmi Umar sai aka kira aka kai ta inda sarkin musulmi Umar yace mata ni ne sarkin musulmi Umar tace a'a ashe kai na kai mana hidima tana dibin gemen nan nashi don lokacin da ya hasa wuta hayaki sai ya hura ya turka ke gemen sayyidina Umar yana bushin wuta tana kin kama to sannan ya sanya mata wani abu wanda za a bata a baitul mali ko wani lokaci domin ita da ƴan marayunta domin kun sani talakawa suna da hakke baitul mali suna da hakke kamar yadda akwai hakkin ayi tituna ayi asibitoci ayi makarantu ai a samar da tsaro haka nan kuma akwai haƙƙi a ci abinci don haka idan talakawa akwai abin da za a yi musu cikin gwamnati a jiha ko a ƙasa ko a local government ba a yi ba to duk wanda ya kwana da yunwa ana tambayar chairman honorable chairman his excellency governor Mr. President duk ana tambayar su to saboda haka ya kamata hukumomi su dauki mataki domin wato sassabta matsalolin da al'umma take ciki da damuwar da al'umma take ciki a yi kokari a ga an sassabta talaucin da an ka ce Najeriya tana cikin waɗanda suke fama da talauci ko da yake mu dai gwamnati ba ta yarda da wannan statistic ba wannan kididdiga gwamnati ba ta yarda da ita ba amma wasu malamai masu hikima suna cewa in ka taka wani ya ce ka take ne to ka dan duba ka ce ni ban take kowa ba to ka dan diba ne in an taka sai a dauke kafa ko ba haka ba saboda haka sai a ƙara duba a ƙara duba eh kaga in cikin jin daɗi muke a ƙara muna jin daɗi in kuma akwai damuwa a kawar da damuwar sannan ana cewa ana fama da rashin aikin yi ƙaruwa yake yi ana cewa tun shekaru kaza 11 cikin 100 na 'yan Najeriya an ba su da aikin yi har aka ce an kai 23 har an kai 30 yanzu har ana cewa 36 cikin 100 akwai buƙata a ɗauki mataki domin rashin aikin yi din yana da matsala to ba gwamnati ɗaya ba yan kasuwa su samar da ƙananan masana'antu sannan sana'o'inmu na gargajiya samari kada su raina su ya kamata akwai sana'o'i da ake yi ana samun abinci ana samun arziki yanzu sai ka ga yara masu hankali samari masu hankali da sana'ar guga wanki da guga sai ya riƙe kai ne ya riƙe iyalinsa har shi aure sannan ya yi karatu ya yi NCE har ya yi digiri to yanzu in ya ce shi ya yi ƙarfin wanki da guga yana yin auren nan yana yin karatun nan ba zai yi ba to shi yasa nan da dama mutanenmu suna kyamar sana'o'i kananan ma sana'o'i sai ka ga wani ya zo daga wata jiha daga wata ƙasa ya zo ta 'yan sana'a ya ƙarama amma ko da ake waigawa wata rana sai ka ga har ya kai ga mota har ya gina gida argungu ya biya kujera to amma sai a ce ga mutanen da an na gida nan suna nan su ba su aikin ba su sana'a suna nan zamne akwai mahon sana'a amma wasu suna nan zaman banza suke ya kamata a nisanci zaman banza din nan a sannan gaskiya ya kamata hukumomi su dauki mataki game da abin da ya shahi kwayoyi bincike ya nuna cewa matasa sun yi yawa cikin al'ummarmu ta Najeriya kuma musamman ma arewacin Najeriya domin arewacin Najeriya akwai yawan al'umma Allah ya mata albarka da yawan al'umma domin mai mahi yawa magidata akwai masu mata biyu uku hudu kaɗan ne adda mata guda ko kaɗan ne masu mata guda sun soke kai kaɗan ne
to don haka kun ga akwai bukatar samarin nan da ake samu da yawan jama'an nan a kula da su wasu suna bakin cikin wannan arzikin da Allah ya muna ya za a yi a ce muna da yawan mutane haka ba gaskiya na ba in an lisa ma kure a ce aka lisa ko san su na aka yi a ce a hadda awaki hadda shanu hadda itace ma an ka lisa don haka akan dauki mataki domin a rage mana yawa an ce Boko Haram ma shirya shi aka yi kidnapping ma shirya shi aka yi yanzu an fito mana da kwaya a yada kwaya cikin kasashen mu shan kwaya yayi yawa ga samarin mu hadda manya ma kila a samu wanda ci jama'a da game ne da horora yana shan kwaya har a samu har matan aure suna shan kwaya to saboda haka a dauki mataki ga wannan muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga sharrin makiya makiya ba su gushewa suna yaƙe mu in sun kai wannan ba su ci nasara ba su yi wannan su gani ko suna cin nasara su yi wannan su gani ko suna cin nasara yanzu kwayoyi ana shigowa da su ta ko ina muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana kariya Allah ya mana albarka Allah ya tsare muna samarin mu ya tsare muna kasan mu ya tsare muna jama'an mu ya tsare muna shugabannin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta shugaban kwamitin tallafi na neman ma ilimi gatanci da ƙarfi a wannan ƙaramar hukuma ta Argungu Alhaji Isma'ila Balarabe Argungu wanda ke kuma shugaban mataimakin shugabani na biyu na GBUS wato gudanarwa na jihar Kebbi akwai wani asusu wata ƙwariya ko wata gidauniya wadda shi yake shugabantar ta za a kaddamar da ita ran idi in Allah ya so domin a taimaka ma ilimi harkar ilimi da ilmantarwa na karkashin jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna wato gudanar da makarantu samar da su samar musu malaman makaranta da shimfiddu da sauran kayan aiki an fara wannan aikin shekaran jiya da aka ruhe tafsiri tsohon gidan yari sun gaya min cewa an samu sadaka ta 100,000 wanda yake farawa ce ainihin kaddamar da gidauniyar ran sallah ne za a gabatar da ita to da wannan muke sanar da jama'a musulmi don Allah a shirya ba da taimako da tallafi ga wannan aiki domin me domin a ga cewa ilimi da tarbiyya sun bunƙasa mun sauke nauyin da abusa gare mu da kuma isar da sakon Allah ta mai da Allah ya umurni irin wannan aiki shine a namu abinda ka basu a wajen ciyar da addini ga bashi annaka maluka ma kaddamta sauran dukiya da mun ka aje muka bin magada wannan ta magada ce in sai aikin alheri su za su samu in ba sai ba kuma shikenan an tashi zero ba haka mu yi kokari mu ɗebe wani abu ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra duk abin da ku gabatar na aikin alheri kun gabatar ne dan kanku kuma za ku same shi shine mafi alkhairi he da abin da kun ka jinkirta ba ku yi ba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saurari jawabin malam mai tafsir Dr. Muhammad Abubakar Wali ya yi mana jawabi kuma mai shiga zuci mai nika jiki malam Allah ya saka da alkhairi yanzu sai jawabin uba wanda yake shine mai martaba sarkin kabin Argungu Alhaji Isma'il Muhammad Nera shi zai jawabi na da da uba
wanda azurta mu da rayuwa da kuma lafiya muka ga wata azumi na wanzan da muka abinci ta yi bayan na zuwa da shi karɓa na wani rubara kuma yana jirga da godiya da ita wannan ƙungiya da duka ya'yanta da shugabanninta da ayyuka na alheri da suke cikin ƙasar na musamman kamaya da kofar fada da aka yi tun farkon azumin nan har zuwa yanzu da karatun al-Qur'ani da karantarwa da wanda samu ganin lafiya a duniya da kiyama Allah shi karba mana gaba ɗaya, Allah shi bada lada, Allah sa abin da muka saurara na mai amfani da yanzu mai da lada. Kamar kowace shekara wanda zan faɗa nan bai kusa na yi godiya ta wanda jarumiya kuma da satar da mu. Wa cikin duka al'amari akwai aya al'amarin da ɗan adam ya samu kanshi akwai aya ayar kuwa ita ce na cewa akwai ƙarshe ga al'amari kuma abin da ko da ya ƙare hannunka ko kuma ƙare a koma ga wanda ya abin mun ga watan azumi ya fara sun fara shi a ƴan uwa ba su da ƙarshe ba Allah ya azalta mu watakila mu ga ƙarshen shi fatan mu ya nuna mana ƙarshen shi muna da ko kuma nuna mana wani bayan wannan ya nuna mana bayan wannan amma dai abin magana shi ne ƙarshen da duk sai daɗewa za ka yi za a kuma wani gari cikin watan nan farkon da ƙarshe akwai karantarwa lokacin da ka ɗago abinci za ka ci farkon cin nan da ƙarar shi aya ce ko ne ka yi a nan nan kwanci da ƙarshen sai za ku mako ne za ka mace abin da zama yi duniya da abin da zama ne ma yana da kyau mutuwa na cewa za mu kuma mako ne da na rai zai za mu bayani ta abin nan da zaman nan da ya zama wannan dama ta kowa ce da wanda Allah ya kawai shugabanci da wanda kuma ya bari baya na ce a wasu shugabanci ya zai ya kowa da ya tsawa shi a cikin gidanka akwai hannun da Allah ya tsawa ma da al'ummarka da makwabtan ga akwai nan da Allah ya tsora ma na roƙon Allah ya ba mu ikon ɗauki dukkan nauyin da tsora ma ya ba mu ikon da amana kuma a nuna mana wani da magana sun tafi hankali da nuna kyautar mutane an ɗauki rayuwar duniyar nan wani abu da ba ina mamakin da mutum zai iya ɗaukar wuta ke nan wanda ya tashi a mutum ya sa yi a yin ya ɗan uwan shi mutum ya yi don ɗaya ɗauki mashin don ɗauki duniya wani abu har ya zan rayuwar mu ta je ko ma ta kasa ma sabon mashin domin duk mashin mu za a yi kan mutum a karɓa ba wanda aka sabon mashin da kansu kuma za a ce da shi da sanin sabon mashin ba ma rashin imanin ya yawa don mutum shi inda ya tashi zai kwantar da shi ya yanka da mutu da mashin anan kasar can ba akwai inda kawo ya yanka ɗan shi domin ya tafi da mashin wani abin tunani ne don mun samu kamar cikin masifa irin wanda muke fama da ita yanzu ana sauta mutane ana zubar da jini ko ina rayuwa ta yi tsada mun muka jawo kama ya kamata kowane ne kowa ya dubi kuɗin shi tsakanin shi da ubangiji kuɗin shi don tarihi da Allah ya haɗa shi da tuba ma Allah mu koma gare shi wani al'amar duk da kuke shugabanni da ake ta zagi sun ma Allah zai kawo na da rai da mu za ma yara ƙarin ba ku shugabanni daidai da in mun gyara zai ba mu shugabanni a nan da su hannun su a mace kan kula mutum biyan ba ma halin da muka cikin wani mun muka gyara kan mu wani zai na cikin darussan wannan wata na cewa kowane mai yau kan shekara yau kalin gyara da kuma wajen yi domin mu gyara mu gyara mu gyara a cikin rahamar shi da zai ɗanki da gafar ta mana ya gyara mu farko ina da kabi ƙoƙari mu gyara ana ta addu'a Allah shi gyara mu ne in Allah ya gyara ta abubuwan da za su mu gyara wata ƙila gyara ba za mu shiga wani mai sauka ba Allah shi kare mu shi taimaka mana mu gyara tsarin jagorancin shi wanda biya ta hana lafiya wani da godiya da roƙon wani Allah ya karɓi wani aikata a kan ibada ɗan uwa wanda suka riga mu Allah shi ya fi musu amma da muka rage kuma ya yi kan masu haɗi na wani an gode da dukkan wanda ya fara ni da dukkan wanda ya zo ya kawo a na fatar wani da Allah ya samu an kama malam wani da sauran shugabanni ne Allah ya samu kama da shi wani da muka yi ko kaɗan ba ma iya biya biyan ku yana wani ubangiji na mutu da godiya kuma mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah Allah shi na wani da
mai martaba Allah ya saka da alkhairi
ubangiji Allah shi ƙara kare ka daga sharri masu sharri kuma shi ɗaukaka ka ya Allah. Yanzu sai addu'a, amma kafin addu'a wani bawan Allah ya aiko da alƙur'ani mai girma a yi shi addu'a kan buƙatarsa. Haka wani ya aiko naira 50 yana roƙon a yi shi addu'a ga mahaifinsa da bai da lafiya, kuma a yi shi addu'a ubangiji Allah ya kare shi daga sharri masu sharri. Sannan akwai marasa lafiya gidaje da asibitoci, da Allah ya yi mana addu'a gabaki ɗaya gare su, Allah ya ba su lafiya da waɗanda suke taya da ƙawarsu amma ba su lafiya, duka Allah shi ba su lafiya gabaki ɗaya. Akwai marigayi da suka rasu, sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ta musulmai, a yi musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu kurakuransu. Mu da muke sauran rayuwa ubangiji Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe. Akwai mataye masu cikakka, suna roƙon a yi musu addu'a Allah ya saukar da su lafiya. Sannan samarinmu maza da mata, a yi musu addu'a ubangiji Allah ya ƙara shi da su gabaki ɗayanmu. Waɗanda ba su da aikin yi Allah ya ba su aikin yi, waɗanda suke da aikin yin kuma ubangiji Allah ya kare su ga wannan aikin su, ya ci gaba da aikin da za su ɗauki nauyin kansu. Malam Abubakar, ya ba ka yi addu'a.